الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يومنا 24 رمضان شكرا تدوب ليا دلي حدود 45. منا gabatar da mudarasa a wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan a nan kofar gadan kai a birnin Kano. Muna karatu a cikin wannan sura mai albarka, suratul Yunus alaihi salam. Ayar da malai karanta a kan ta jiya, muka tsaya fadin Allah ta'ala, ko ayoyin da ya karanta fadin Allah ta'ala: thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'i. Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari, bayan ya gaya mana cewa ya aiko manzanni ga mutanansu, kowane daga cikin manzannin, faja'uhum bil bayyinati, sukan zo wa mutanansu ne da shaida da hujjoji daga Allah tabaraka wa ta'ala. Amma da yawa daga cikin waɗannan al'ummomi da Allah yake aiko musu manzanni ba sa yin imani, fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl, ma'ana suna ƙaryatawa irin yadda waɗanda suka gabace suka ƙaryata, ma'ana bayan zamanin annabi Nuhu kenan, waɗanda suka biyo baya duk Allah yana aiko musu manzanni. Amma da yawa daga cikin waɗannan al'ummomi suna ƙaryata manzanninsu kamar yadda na baya suka ƙaryata manzanninsu. Sai Allah ya ba mu labarin aiko annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun alaihi salam zuwa ga Fir'auna. Wannan kissar ta biyo bayan waccan kissa ta annabi Nuhu alaihi salam. Allah ta'ala ya adabin wannan kissa akan waccan, ya ce: thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna, sannan bayansu, ma'ana bayan waɗannan al'ummomi da suka gabata, muka aiko annabi Musa da Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi. Allah ya aiko su zuwa ga Fir'auna, wanda shine sarkin Misra, da kuma mala'ihi, ma'ana waɗanda suke tare da shi daga cikin al-ashraf, manya-manyan mutanansa, manya daga cikin wato jama'ar Fir'auna. Allah ya aiko annabi Musa zuwa gare su, ma'ana dai Allah ya aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna da mutanansa, su ne kibdawa. Bi ayatina, Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa ayoyi, mu'jiza kenan, wanda Allah ya ba da labari a cikin suratu Al-A'raf. Allah ya ba su ayoyi ya zamo shaida ga Fir'auna cewa shi annabi Musa da Harun manzanni ne daga Allah tabaraka wa ta'ala. Shi Fir'auna shi ya tambayi aya, kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin suratu Al-A'raf: qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin. In ka zo da shaida cewa kai manzo ne daga Allah, kawo mana shaidar in gaskiya kake faɗa. Shine annabi Musa, Allah ya ce: fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin, ya jefar da sandarsa sai ga ta ta canja ta juya ta kuma wani maciji wanda yake mabayyani. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lin-nadhirin, sannan ya ciro hannunsa daga cikin rigarsa sai gashi hannun yayi haske ga dukkan wanda yake gani. To kaga wannan daga cikin ayoyin da Allah ta'ala ya bawa annabi Musa alaihi salam kenan, wanda Fir'auna da ya nemi aya ya nuna masa me ya kamata ya yi, shi ne ya yi imani tun daga shaidar da yake bukata. Amma sai ya ce a'a, shi da mutanensa al-mala, ma'ana manya-manya daga cikin mabiyansa, qala al-mala'u min qawmi fir'auna inna hadha lasahirun alim, abinda suka faɗi bayan sun ga wannan shaida cewa wannan ai sihiri ne, wannan ya lalle wanda ya zo da wannan annabi Musa kenan wato mai sihiri ne wanda yake mabayyani, yuridu an yukhrijakum min ardikum, kuma makasudin abinda ya sa ya zo da wannan don ya fidda ku daga ƙasar ku, fa maza ta'murun, ma'ana dai suna da'awar annabi Musa alaihi salam da ya zo musu da kira zuwa ga musulunci, zuwa ga tauhidi, ya zo da shi ne domin ya fidda su daga ƙasarsu, ma'ana ya kwace mulki da kuma jagoranci daga hannunsu. Saboda haka Allah ya ba mu labari cewa annabi Musa alaihi salam ya zo wa Fir'auna da mutanensa da ayoyi, fastakbaru, a madadin su yi imani sai suka yi girman kai, yani istakbaru an kabuliha, suka yi girman kai, suka ki karɓar wannan gaskiya da ya zo musu da ita, ba su yi tawalu sun karɓa ba, suka juya da baya. Wa kanu qauman mujrimin, suka zama mutane masu laifi, ma'ana wanda suka tabbata a cikin laifi. Me laifin? Saboda ga shaida Allah ya nuna musu cewa annabin Allah ne, Allah ne ya aiko annabi Musa zuwa gare su da tauhidi, amma sai suka yi tawaye. Falamma ja'ahumul haqqu min indina, Allah ta'ala ya ce yayin da gaskiya ta zo musu daga gare mu, ma'ana gaskiya ta zo wa Fir'auna da mutanansa, wanda hujjojin da aka nuna musu ya kamata a ce sun yi imani. Qalu, abinda suka ce shine: inna hadha lasihrun mubin, lalle wannan
sihiri ne wanda yake mabayyani. Wannan ma'ana abin da yazo da shi na wannan sandar da yake jefar da ita zama maciciya, ko hannun da yake sanyawa a rigar sa in ya fita ya zama ya haske, wato sihiri ne inji su wanda yake mabayyani. Annabi Musa alaihi salam sai yayi musu raddi cewa ai ku kun san menene sihiri, wannan ko bai yi kama da sihiri ba. Kala Musa, Annabi Musa alaihi salam yake gaya musu, yace ataquluna lil haqqi lamma ja'akum, yanzu gaskiya idan ta zo muku sai ku rika cewa asihrun hadha, cewa wannan sihiri ne, ma'ana asihrun hadha alhaq alladhi ji'tukum bihi, abin da zo muku da shi na gaskiya ya zama sihiri haq, ku ki cewa alhali kun san menene sihirin, baya buya gare ku, domin a zamanin sihiri abu ne wanda yake shahararre a wajen su. To suna iya ganewa su bambance tsakanin abin da yake na sihiri tsabi kenan da abin da yake ba tsabi ba. Shi yasa annabi Musa alaihi salam ya zarge su da cewa abin da suka aikata mukabara ne, ma'ana da gangan suka yi sun san wannan ba sihiri ba ne. Asihrun hadha, yanzu wannan gaskiya ce za ku ce da ita sihiri? Wala yuflihu sahiruna, alhali masu sihiri ba sa rabota, ma'ana in suka zo da sihiri ba za su yi nasara ba akan abin da suke nema. Ta yaya za ku ga wannan gaskiya ku ce sihiri ne, ku tuhumci wannan gaskiya da cewa sihiri ne? Kalu, sai suka ce da annabi Musa alaihi salam, aji'tana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana, yanzu ka zo ne domin ka kauda mu gabarin abin da muka tadda iyayenmu a kai. Muka ce wannan shi ne da'awata dukkanin wasu mutane da aka aiko musu manzanni, abin da suke faɗa kenan. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, haka suke cewa manzanninsu cewa sun tadda iyayensu akan wata hanya, saboda haka su za su kasance akan wannan hanya ta iyayensu, ba za su bari ba. Kuma abinda waɗannan manyan mushrikai suka gaya wa Abu Talib kenan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiransa zuwa ga imani, yana cewa kul la ilaha illallah, ka ce wannan kalma ka faɗe ta ta la ilaha illallah, domin in ka hujja a gaban Allah ranar alkiyama cewa ka faɗe ta. Sai suke cewa a targhabu an millati Abdul Muttalib, yanzu za ka bar addinin babanka, addinin iyayenka Abdul Muttalib, ka bi addinin wannan wanda ba shi ba. Kaga kenan tun farko har zuwa zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda suke riko da shi kenan, in an zo da gaskiya su ce ai su suna kan hanyar iyayensu. Kuma ba su kadai ba, mu ma a zamaninmu abinda ake rigima kenan. Idan ka yi bayanin gaskiya sai a ce ya zo yana so ya kawo rigima, ya kauda mutane gabarin abinda aka tadda iyaye a kai. To Allah ya yi musu raddi ko? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, ko da iyayensu ba su hankalta sun gano gaskiyar ba, ko za ba sa kan shiriya shi kenan sai a tsaya akan abinda iyaye suke. An zo a kauda mutane akan asalin abinda suka tadda, ai abinda suka tadda sai a dora a ma'auni na gaskiya, ya dace da abinda Allah yake so? In ya dace fa nima, madalla da abinda iyaye suke kai. In bai dace ba Allah ya musu rahama ya gafarta musu, a riƙe gaskiya. Wannan ita ce magana ko ba haka ba? To wannan shine da'awa ko kuma hujja ta mutane tun zamanin farko har izuwa yanzu da muke magana. Duk abinda aka zo da shi na gaskiya sai a'a mu ba haka muka ga iyayenmu suna kai ba. To ba wannan ne ma'auni na gaskiya ba. Ma'auni na gaskiya shine mai Allah ya ce, mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Saboda haka suka cewa Annabi Musa, aji'tana litalfitana amma wajadna alaihi abana, ka zo ne ka kauda mu gabarin abinda muka tadda iyayenmu akai, wata kuna lakumul kibriya, kuma kun zo ne kai da dan uwanka dan ku kwace shugabanci a hannunmu, wata kuna lakumul kibriya, ma'ana ku zamo ku ne jagorori, ku ne shugabanni, wannan shine makasudin abinda kuke so? Fil ardi, ma'ana ku zamo shugabanni a bayan kasa? Wama nahnu lakuma bimu'minin, in haka ne ba za mu yi imani da ku ba, ba za mu yarda ba da abin da kuka zo da shi, domin in muka bi ku kenan yanzu kun zama ku ne shugabanni, mun zama mabiya. To wannan ma wata matsala ce da ake samun jayayya akan abin da ya shafi gaskiya. Da yawa mutane suna ganin aka faɗi gaskiya suka bi ta, to akwai wani abin amfani na shugabanci ko na abin duniya da za su rasa. Saboda haka akan su rasa sai su tsaya akan wannan hanyar da suke kai, ba za su bi gaskiya ba, dan komai saboda suna gudun kada su rasa abin da suke da shi na jagoranci, na shugabanci, na abin da ake samu na duniya. Saboda haka suka ce wa ma nahnu lakuma بمؤمنين بزامي وأني كوبا بزامي إيماني دا أبن دا أكو كذول شيبا وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم
وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء
da labarin yadda Fir'auna ya tattaro matsafa domin a zamanin abin da yake wato shahara a cikin mutanen Fir'auna shine tsari saboda haka da ya ga abin da Annabi Musa yazo masa da shi na aya sai ya ce to shi ma bari ya kawo kwatan kwacin wannan ma'ana abin da zai yi mu'arada da wannan yayi fito na fito da shi shine yace a tattaro masa matsafa Allah ya bada wannan labari a cikin surori da dama a cikin Al-Qur'ani da kuma yadda da suka zo suka ga abin da Annabi Musa yayi suka sallama tunda su sun san ba tsafi bane shahararru gwanaye wajen yin tsafi da suka yi Annabi Musa ya nuna musu aya ta Allah sai suka yi imani kamar yadda dazo Fir'auna abin nan Annabi Musa yake ga Fir'auna ai ko kun san me tsafi duk wanda ya ga tsafi ya san bambancin sa da abin da yake na aya ce daga Allah saboda haka Allah yake ba mu labari cewa yace a tattaro masa matsafa domin yana tunanin abinda Annabi Musa yazo da shi ma tsafi ne shine fadin Allah ta'ala wa qala fir'auna utuni bi kulli sahirin alim har ma ya musu kwadaita musu da cewa in suka yi galaba inna lakum la ajran ko a inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibin qala na'am wa innakum la min almuqarrabin in kun yi nasara ai ba wai ma lada za a ba ku a za a yi muku mazauni a fada ku zama na kusa da ainihin fir'auna mana hadda wani karin kwadaitawa domin su dage wajen ganin sun yi galaba to kaga ya kira waɗannan ne domin ainihin wato ya yayi mu'arada ya fito na fito da abin da Annabin Allah ya zo da shi na mu'jiza amma Allah bai ba shi nasara ba anan kaga Allah ta'ala ya takaita labarin sai yake cewa falamma ja'a saratu qala lahum musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala musa ma jitum bis-sihr inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin kaga Allah bai ba mu labarin abin da ya faru na cewa da suka zo da abin da suka zo da shi Annabi Musa ya jefar da sandarsa sai ta hadidi ya duk abin da suka yi na tsafi fa ulqiya saharatu sajidina qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wato Fir'auna a madadin waɗannan da ya kirawo su yaƙi Annabi Musa sai ma suka yi imani shine Allah ta'ala yake ba mu labari Fir'auna ya tura ya ce aje a tattaro masa matsafa a ko'ina ma'ana lungu-lungu da saƙo na ƙasarsa a zo da su masana tsafi ituni bi kulli sahirin alim a zo masa da duk wani masani a fanni na sihir falamma ja'a saharatu da aka tattaro matsafa domin su zo su yi fito na fito da Annabin Allah qala lahum musa alquma antum mulkun abinda kuka zo da shi ku yi mu gani Annabi Musa ya ce ku fara yi mu gani ku yi abinda za ku yi mu gani kaga anan Annabi Musa an bada labari shine yace musu ku jefar da abin da za ku jefar ma'ana ku gwada abin da za ku gwada mu gani amma Allah ya ba mu labari a wata aya su suka tambaya kalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwalu man alqa ko dai ku yi ma'ana kai za ka fara ko mu suka tambaya Annabi Musa to amma a wannan aya sai Allah ya ba mu labari Annabi Musa kai yace da su me ku fara yin abin da za ku yi mu gani na zafi qala lahum musa alqu ma antum mulqun ku zo da abin da kuke da domin labari ya kai gari cewa ga abin da Annabi Musa yi suna so su yi irin sa wanda yake ya wuce wanda yayi saboda haka Annabi Musa ya ce ku yi abin da kuke ganin za ku iya Ibn Kathir Allah ya masa rahama ya ce wa inna ma qala lahum zalik dalilin da yasa Annabi Musa ya ce da su ku fara li'annahum istaffu domin sun zo sun yi sahu-sahu sun taru gayya da yawa وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل فرعون كما يا فديتار دسو سيوا زي باسي كيوتا زي كوسنتار دسو ايزوا غريش معنا سامو متساي ا وجنسا شي يسا سي انو موسى يتي تو كو كفاره ين هكا دين dalili saboda idan suka yi shi yayi nashi su za su iya karshen karfin su za su domin suna su sai abin da ya gagari na kowa za su kure ilimin su ne a wannan to in suka kure ilimin in yazo da nashi yayi galaba kaga me kuma za a zo da shi daga baya ai ba wai ayi su yi bane yayi su yi yayi a'a mana a gwada ba haka bane su gama duk abin da za su yi na ilimin su shi yasa sai ya kyale sai ki duk abin da kuke da shi na ilimi ku baje mu gani alku ma antum mulkun ku yi abin da za ku yi ku jefar mu gani mana ku zo da irin sihirin da za ku yi sai ku suka yi wannan sihiri din falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihirin azim da ku suka yi tsabin sun zo da karshen karfin su ne na ilimin da suka yi kuwa ai abin da suka yi sun wato sun kauda hankalin mutane sun ba wa mutane fargaba da tsoro saboda sun yi abin da yake mai ban mamaki Allah yake waja'u bi sihirin azim sun yi abu mai wato na bajinta na kaiwa gaya a sihiri abin da suka aikata har ma Allah ya ba da labari fa aujata khi abin nan ifatan Musa shi har kansa annabi Musa sai da yayi mai fargaba abin da suka yi saboda sun kure maleji wajen ilimin sa na tsafi فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أما الله يجي موسى كذا كذي صورو كرك يقبلنا يباك صورو كي كيد نسرة كي كيد نسرة دن يأتي داما ولا يفله الساهر حيث أتى بس نسرة قد كي أتى كيد نسرة أكانس كودا سنة أي سنة جن سنة نسرة تو باوي نسرة بتشي استدراجني الله يجي كالي سو أما بس نسرة بس دريبة سو ما سأي كتس أي كرشان سو بني كيو بني saboda haka annabi Musa alaihi salam yace su yi abin da za su yi na tsafi kuma suka yi din amma Allah yace masa majitun bihi sihru inna Allah sayubtilu abin da kuka aikata na tsafi din nan Allah ta'ala zai lalata shi domin me inna Allah la yuslihu amalan mufsidin Allah baya inganta aikin mabarnata din mai barna aikin sa ba zai yi kyau ba aikin sa ba zai yi kyau ba shine fadin Allah falamma alqaw yayin da suka jefar da abin da suka zo da shi na tsafi kala Musa sai annabi Musa yake gaya musu yace majitum bihi sihru wannan abin da kuka zo da shi na tsafi inna Allah sayubtiluhu Allah zai lalata shi Allah zai wato karye wannan sihiri naku dalili ko shine inna Allah la yuslihu amal mufsidin duk wanda ya zo da ƙarya da tsafi domin ya ture gaskiya Allah ba zai kyale shi ba Allah sai ya rusa abin da ya aikata domin fasadi ne zo da shi da barna shi kuma fasadi da barna Allah baya ba su nasara koda sun ga cewa sun yi galaba abu ne kankani na lokaci amma Allah zai tona asirin su kuma ya lalata abin da suka zo da shi na barna domin inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin ai inna Allah la yaj'alu amal al-mufsidin salihan lil baqa aikin mabarnata Allah ba zai bashi i wanzu ba zai rusa shi ko nan ko ba dade ko ba jima ويبينه ويوضحه الله سيكون أسيري أنغانا باقس كيابان أنغانا باقس كيابان ويحق الله الحق بكلماته كما الله ذي تبتت كسكيا بكلماته دا كالمومنسا كالمومنسا شيني أبن دا الله يسو كرنغ منزننسا نقس كيا أجك اللتابنسا سوى دا كالمومنسا ناتو كيدا هجوجي ودن دا بزا إيه توري سبا متى ديبا إيه توري أيني هجوجن الله دك إيه تافنسا بزا إيه توري هجوجن الله با kuma wannan cin zamanin fir'auna har zuwa ƙarshen duniya ko a yanzu in ka zo da kalmomin ubangiji shine alqur'ani ka karanta to ka karya lagon matsafi ke ka karya lagon matsafi ga wanda yake bibiyar irin wannan shafuka na social media zai ga an yi hirar da wata matsafiya a ƙasar Rasha gagarumin matsafiya mai hirar yana tambayar ta yaya kike kaza ya kike kaza sai yi mata tambaya yace to yaya kike mu'amala da musulmi tace a'a irin wannan ai ba ma iya musu yace me yasa tace koda za mu yi tsafi in sun fadi wani abu sai mu ga ba ma iya ganin su ba haka tace inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin wato wayuhiqqu Allah al-haqq bi kalimatihi wato duk musulmi in dai yake kalmomin Allah yana karanta su to babu yadda za a yi da shi kuma wannan ya faru ga wani daga cikin matasa da irin wannan matsafa da suke kama mutane suka kama shi to makarantar al-Qur'ani tun lokacin da suka kama shi ba abin da yake sai karatun alqur'ani ana zuwa da shi inda ake zuwa suka ce a fitar da wannan a fitar da wannan ba sa son shi saboda Allah ya taimake shi ya lazamta masa karatun qur'ani tun da suka kama shi alqur'ani yake karanta aiko suna zuwa da shi wallahi malam suka ce a tafi da shi a tafi da shi a tafi da shi haka suka je suka fitar da shi suka jefar da shi saboda ba za su iya biyan bukata da wanda yake tare da alqur'ani shi yasa in kana so ka samu nasara na kariya daga tsafi da masul aljin ka lazamci alqur'ani indai kana karanta alqur'ani to Allah ya yarda ba za su yi nasara akan ka koda matsafa ne koda aljanu ne Allah zai baka kariya daga gare su wa yuhikullahu alhaqqa بكلماتي الله ذي تبت الدجسكيا دكلمه منسا ولو كره المجرمون كودا ما سلي فيه بس سوها كم با كودا سنكي أما أبن الله يكون تاشي كيكسن شيء وإذا كدو بدي فرعونا يا إني فنشي وا ذا أي غلبة أكن أنو موسى أما مي فارو سي أبن يقوم أكنسا قبادي ما مس أبن سيس كيمي سكي إيمان قالوا آمنا برب هارون هاركم إيه ما مس آمن تبي قبل أن آذن لك إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ashe wannan shugabanku ne ba shi yasa yanzu kuka yi masa biyayya akan abin da ya zo da shi kaga a ƙarshe abu ya lalace kenan har ma yi musu baraza law qatta anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi dhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wato kaga wannan barazana ce kenan yanzu tunda wannan bai yi nasara ba to ga daya hanyar shine barazana ta kisa da kaza da kaza da kaza to bai yi nasara ba akan abin da ya yi nufi Allah ya tabbatar da gaskiya ta yanda su kansu matsafan da suka ga abin da ya kasance sun san wannan ba tsafi bane domin suna da ilimin abin sun san abin suka ce wannan ba irin nasu bane wannan daga Allah ne abin ya su kansu ya firgita su suka yi imani suka ce amanna bi rabbi harun wa musa saboda haka yanzu abin da fir'auna yake nufi ya lalace na cewa ya tilasta musu su yi galaba akan annabi musa alaihi salam ya lalace to me zai yi sai kuma barazana ya ce wato in kuka bi wannan mutumin to kuma za ku ga abin da zan muku yanzu a koma barazana da kisa da makamantan haka fama amana li musa
fama amana li musa illa zurriyatun min qawmihi ala qawmin wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamin al-musrifin wa qala musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu
Allah ta'ala na bada labarin cewa Fir'auna yayi barazana da kuma gargadi ga duk wanda ya bi Annabi Musa saboda haka da yawa ba su yi imani ba saboda tsoron abinda suke tunanin Fir'auna zai yi musu na ko dai kisa ko daurewa da makamantan haka alhali ga hujja ta zo gare su to shine Allah yake bada labari yake cewa fa ma amana li Musa illa dhurriyatan min qaumihi babu wanda ya yi imani da Annabi Musa illa dhurriyatun sai wata sai zurriya min qaumihi daga mutanansa malaka lamma zakara Allahu ta'ala ma ata bihi Musa alayhi salam akhbara ta'ala annahu ma'a mushahadati hadhihi almu'jizat ma amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi zurriya daga mutanansa mutanansa wannan lamiri ha dinnan min qaumihi mutanan wa mutanan fir'auna ko mutanan annabi Musa saboda ai su mutanen annabi Musa dama ai dama su aka ai abin nan asali annabi Musa daga cikin su yake kuma ayoyi sun nuna cewa dama sun san cewa ma'ana an gaya musu cewa Allah zai zaba annabi a cikin su ya aiko domin labarin ma da yasa kenan ake kashe ƴaƴan banu Isra'ila dan an ce za a aiko wani daga cikin su wanda shi zai zama sababi na karewar mulkin fir'auna kenan kaga su suna dama da labarin zuwa annabi Musa kuma shi da yazo fir'auna ya kira da mutanen fir'auna cewa ku zo ku yi imani ko ba haka ba to saboda haka wannan lamiri na cewa fa ma amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi ba wanda ya imani da annabi Musa sai zuriya daga mutanansa malamai sun yi sabani suka ce wasu suka ce min qaumihi daga mutanen annabi Musa alaihi salam ma'ana kadan ne suka yi imani daga cikin mutanen annabi Musa dan tsoron me abinda fir'auna yake aikatawa na zalunci saboda haka suka ce wannan lamini yana koma ne zuwa ga mutanen annabi Musa alaihi salam mana da yawa daga cikin su ba su imani ba zuriya nan aka ce matasa daga cikin su matasa daga cikin azuriya ta mutanen annabi Musa alaihi salam saboda tsoron abin da Fir'auna zai aikata musu domin yana barazana duk wanda ya bi annabi Musa zai halaka shi zai masa kaza da kaza ibn kathir Allah ya masa rahama yace wa ikhtara ibn jarir qawla mujahid ibn jarir Allah ya masa rahama ya zabi qaulin mujahid ne fi durriya cewa me ake nufi da durriya din nan annaha min bani isra'ila la min qaumi fir'aun shi ibn jarir Allah ya masa rahama yace wannan lamiri min qaumihi yana nufin durriya ne daga cikin banu isra'ila su suka yi imani amma kadan daga cikin su kadan daga cikin matasan banu isra'ila suka yi imani saboda tsoron fir'auna da kuma mutanen fir'auna لعود الدمير على أقرب المسؤولين سبود أي سكت الأمير من قومه يتي ما آمن لموسى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه كذا أنه موسى أكي أنبتكو سكت ذرية تمتانا أنه موسى سبود الأمير ينقوم أزواج أقرب مذكور شين النبي موسى عليه السلام أما سيتي وفي هذا نظر ابن كثير يتي وانا مغانا أكوي أبدو باوا لأنه domin abin da ake nufi arada bi zurriya al ahdath wal shabab ana nufin zurriya matasa wa annahum min bani isra'ila fal ma'ruf in aka ce daga cikin banu isra'ila ne ai abu ne sananne anna bani isra'ila kulluhum amanu bi musa ai da ma banu isra'ila lokacin da annabi musa ya zo da kiran nan duk sun yi imani domin shi yana daga cikin su shi yana daga cikin su wato tabbatar da abin da aka bada labari ne cewa Allah zai aiko wani daga cikin banu Isra'ila ai shi yasa ma yake kashe ayan banu Isra'ila dan daga cikin su aka ce za a aiko to su me na su ai dama sun san suna da labari ba za su musa ba ba za su yi inkari ba inji ibn kathir wastabsharu bi lokacin da annabi Musa ya zo duk sun karbe shi sun yi albashir sun yi murna wa kad kanu ya'rifuna na'tahu kuma banu Isra'ila dama sun san sifar annabi Musa والبشارة به من كتبهم المتقدمة كما أمس بشارة شوى الله ذي أيكو مسد النبي سو ذاك دا ما سنة جرن النبي سيكو ما قاشي أنه موسى سو ذاك دسك إيمان سبنو إسرائيل وأن الله تعالى سينقذهم به من أثر فرعون كما الله ذي تشي سو لقهن فرعون أدليل ونن النبي ويظهرهم عليه يدوك كاسو أكانش ولهذا دون أني لما بلغ هذا فرعون يعني فرعون يجي ون اللاباري hazara kullal hadri sai ya kokarin daukan matakai domin ya kare mulkin sa walamma jaa musa adahum fir'auna ashadda al'adha da nan musa yazo yace shine annabin da Allah ya aika fir'auna sai ya dinga gallazawa banu isra'il dan labarin can yana nan bai manta ba na cewa wani daga cikin banu isra'ila ne zai zama sababi na ainihin gushewar mulkin sa shi yasa ma suka ce qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana kafin ka zo an cutar da mu kuma da ka zo ma fir'auna ya ci gaba da mu da cutar da mu inji banu isra'ila qala atarabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayandura kayfa ta'malun sai yace idan haka ne idza taqarrara hadha fa kayfa yakunu al murad illa dhurriyatan min qaumi musa in haka ne kenan ba ana nufin mutanen annabi musa ba a'a ana nufin mutanen fir'auna tunda dama su annabi Musa yake kira wadannan sun riga sun yi imani kenan lamirin fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi ana nufin mutanen fir'auna su ne kadan suka yi imani dan me ala khaufin min fir'auna wa mala'ihi suna jin tsoro ka su yi imani fir'auna yasa aka masu ai musu azaba a kashe su ko kuma a daure su yake cewa a wannan aya Allah yace ala khaufin min fir'auna sai yace wa mala'ihim da mutanen su su mutanen fir'auna ke ai mala abin nan fir'aun saboda haka ibn kathir yake cewa wannan aya tana magana ne game da mutanen fir'auna cewa kadan ne suka yi imani kuma abin da ya hana su imani tsoron fir'auna ne shi ya hana su imani sai yace wa inna fir'auna kuma lalle fir'auna la'alim fil ardi ya kasance me wato kokarin daukaka a bayan kasa me wato dagawa ne a bayan kasa me dagawa ne a bayan kasa wanda ya nuna cewa ya fi kowa wa innahu laminal musrifina kuma lalle yana cikin mutanen da suka aikata abin da yake ya wuce iyaka wajen fasadi wa innahu laminal musrifin ay minal mujawizin al hadd fi adh-dhulmi wal fasad yana cikin mutanen da suka wuce iyaka wajen yin zalunci da kuma fasadi a bayan kasa shi yasa Allah yake ba mu labari yace wa qala al-mala'u min qawmi fir'auna attadharu musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadraka wa alihata lokacin da suka ga matsafafin imani suka ga wasu daga cikin banu abin nan kiftawa mutanen fir'auna suna imani sai waɗannan fadawa na fir'auna suka ce yanzu zaka kyale musa da mutanansa su rika barna a bayan kasa har ma su kyale ka da bautarka alhali ana cewa kai ne abin bauta fir'auna su rushe maka wannan matsayi wato suna zuga shi kenan kala abin da yace cewa yi sanuqattilu abna'ahu to shi yasa Allah yace wa inna fir'auna la'alin fil ardi yayi barna mai yawa a bayan kasa dan me yace a kashe ƴaƴan banu isra'ila baki daya wa nasahi ne sa'a kuma a kyale matan wa inna fawqahum yace qahiruna saboda ai muna da iko a kansu mun isa mu abin da muke so wato mabarnaci ne na gaya fir'auna shine Allah yake siffanta da cewa innahu la'alin fil ardi wa inna fir'auna la'alin fil ardi ma'ana mai daukaka ne a bayan kasa da dagawa da nuna isa wa innahu lamin al musrifin kuma ya wuce iyaka wajen barna a bayan kasa sai annabi Musa alaihi salam yake kwantar wa mutanen sa hankali yake ba su hakuri cewa su yi hakuri su yi juriya duk da abinda fir'auna yake musu na cutarwa wa qala musa an karanta wa qala musa ya qaumi annabi musa yake gaya wa mutanen sa yace ya ku mutane na in kuntum amantum billahi har in kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara ga Allah din in kuntum muslimin in kun kasance musulmi ma'ana yana ba ta hakuri kenan cewa wanda ya yi imani sai ya hakuri domin zai gamu da kalubale mai yawa gai san imani da Allah kuma fir'auna ya ba da umarni cewa a rika kashe musu yaya a rika wato azabtar da su saboda haka annabi Musa ya ce su yi hakuri su dogara ga Allah fa alaihi tawakkalu ku dogara ga Allah ma'ana ku tsaya akan imanin ku kada abin da ake muku na zalunci ya hana ku imani ya maida ku baya ku zama kafiri yace wa inna ma'ida qawlu wa in kuntum muslimin sannan yace ku kasance wato ku dogara ga Allah in ku kasance musulmi yace abin da ake nufi kaga nan an ambaci me al-iman an ambaci kuma al-islam yace in kun yi imani da Allah to ku yi wa Allah biyayya ma'ana ku sallama masa wajen yi masa biyayya wajen bauta masa shi yasa imani yana lazamta musulunci ana an kace ka yarda da Allah to kuma zaka sallama ka dogara ga Allah din kai masa biyayya ka bauta masa shi kadai shi yasa yake cewa li iradati in kuntum mawsufina bil iman in kun siffanta da imani na zuci domin imani a zuci yake yace wa bil islam az-zahiri to aga musulunci a zahirin ku shine wajen me biyayya ga Allah ta'ala da bauta masa da kuma yi masa biyayya cikin abin da yayi umarni ma'ana imani yana lazamta musulunci imani yana lazamta me musulunci idan ka ce ka yarda da Allah to kuma dole ana buƙatar kai me kai sallah kai azumi kai zakka in kana da hali ka je hajji ka bi iyaye kai duk abin da Allah yake kai kai shine alamar me gaskiyar imani wanda shine aqida ta ahlus sunna ma'ana imani aikin zahiri ke tabbatar da shi in ka ce ka yarda da Allah to abinda ka faɗa yadda ce wanda wannan abu ne na zuci ba wanda yake gani sai Allah amma me zai nuna gaskiyar yaddarka shine aikin ka na zahiri shine aikin ka na zahiri shine yace wadallati al-aya ala anna tawakkul ala Allah wa tafwid li amrihi min kamalil iman ya nuna cewa dogaro ga Allah wanda tawakkuli yana cikin ayyukan zuciya amalul qalb ne yana tabbatar da me kamalul iman cikar imani wa inna man kana yu'minu billahi fala yatawakkal illa ala Allah duk wanda ya imani da Allah baya dogaro ga kowa sai ga Allah sannan kuma imani yana lazamta musulunci in ka ce ka yarda da Allah to ayyukan ka za a zahiri za a gani cewa ka yarda da Allah ne wajen bin abin da Allah yake so amma da mutum zai ce wallahi na yarda Allah ɗaya ne kuma wallahi na yarda annabi Muhammad manzon Allah ne amma yace ba zai yi sallah ba zai masa amfani maganar sa ba za ta yi amfani ba yace ba zai azumi ba shi ba zai iya wannan to maganar bakin ta warware rashin aikin ya warware maganar bakin to dole in ka ce ka yi imani sai an gani a me a cikin ayyukan ka wanda wannan da yawa daga cikin wasu da suka jahilci hakikanin musulunci shine suke wato raba tsakanin imani da kuma ayyuka na zahiri misali idan aka ce wa mata ku yi hijabi sai ce a'a ai hijabi a zuci yake kamar ya a zuci yake ai in na ce na yarda da Allah ba sai na lullube jikina ba ce a'a wannan kuma ya warware ai kamar mutum ne ya ce ya yarda da Allah ba zai yi sallah ba ai bai imanin da ya fada da baki ba zai masa amfani to haka idan tace ta yarda da Allah ita musulma ce ba za ta lullubi ta lullube jikinta ba to ai ba ya nuna cewa ba gaske bane kenan dan me saboda kamar yadda Allah yace ayi imani ayi sallah aqimus salatu wa atuz zakah haka yace wa mata ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina alayna min jalabibihin وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ko ba haka duk wannan ba qur'ani bane akamai yadda Allah ya umarni a can shine umarni ana kenan idan mutun yace yayi imani to kuma ana so aga aikin imanin ame a yi a zahiri a cikin ayyukansa wanda shine alamar imani daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farwaha fis samaa tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha wato aka ce al-kalimatu tayyiba ita ce la ilaha illallah Allah ya buga misali cewa wannan kalmar ta la ilaha illallah duk wanda ya fade ta to ana bukatar a gami a ga samarar ta a ga tasirin ta ka ce la ilaha illallah to kuma ana so a ga kana yin sallah kana yin azumi kana biyayya ga duk umarnin Allah ya nuna kayan da kenan da la ilaha illallah don ma'anan musulunci shine al-istislamu lillahi ka sallama wa Allah so ba za ka fada da baki ka ce a na yi imani alhali aikinka ya ci karo da abinda Allah yake so ba shi yasa anan sai annabi Musa ya gaya mutanansa cewa wa qala Musa ya kawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina in kun yi imani ku dogara ga Allah har in kun zama musulmi na gaske in kun sallama wa Allah to akwai aikin da ake bukata a wajen daga ciki shine mai tawakkali din mai imani da Allah to zai dogara ne ga Allah kadai ba ga wani ba fa qalu ala Allah tawakkal sai suka sallama suka ce mun yi tawakkali ga Allah ma'ana abin da aka ce mun dogara ga Allah mun yarda ga Allah din muka dogara ala Allah tawakkalna ma'ana mun maida al'amuran mu zuwa ga Allah mun dogara gare shi rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi zalimin kuma suka roki Allah suka ce ya ubangiji kada ka sanya mu zamu dalilin fitina ga waɗanda suke azzalimai ma'ana la taj'alna mawdi'a fitnatin lahum kar ka sanya mu zamu dalilin fitina gare shi ma'ana dalilin fitina shine su yi kokarin hana mu addinin mu ya Allah kada ka sanya su fitine mu mu zamo dalilin fitina gare su ma'ana su fitine mu su hana mu binka su maida mu baya su maida mu zuwa ga kafirci ya Allah kada ka ba su wannan nasara kada ka sanya ainihin ka ba su iko su iya fitinar mu wajen kauda mu gabarin imani da kai gabarin biyayya gare ka wa najjina bi rahmatika kuma ka tsamar ka tserar da mu ka tseratar da mu da rahmarka da kiyayewarka min alqawmi alkafirina daga mutanen da suke sun kafirce maka ainihin sun yi tawaye gabarin binka wa ma'ana mutanen annabi Musa alaihi salam suna roƙon Allah ya ba su kariya daga sharrin fir'auna kada ya kuntata musu ta yadda har zai hana su addini zai hana su bin Allah suka roƙi Allah ya tseratar da su daga waɗannan azzalimai fir'auna da mutanansa sai Allah ta'ala ya bada labari wa auhayna ila Musa
wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qawmikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu s-salah wa basyiril mu'minin
Allah tabaraka wa ta'ala ya wahayi ga annabi Musa alaihi salam cewa ya umarci mutanansa an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan ma'ana Allah yake umarta annabi Musa alaihi salam cewa ya samar wa mutanansa a garin misra buyutan gidaddaji ai wa kunna li Musa wa akhi haruna an ittakhidha waj'ala li qaumikuma bi misra buyutan ma'ana ku sanya mutananku gidaddaji a cikin kasar misra ai buyutan fi misra takunu masakin wa malaji inda zasu tattare su zauna domin su hadu su bauta wa Allah ta attasimuna biha wa marji'an tarji'una ila al-ibada ma'ana ku samar mutanenku wani guraben da zai zama wajen bauta ne inda za su rika bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ku samar musu kamar kenan su tattare a waje guda su zama da suna warwaje su dawo su hade su zama sun samar da kamar unguwanni kenan ko waje din da za su zauna baki daya dan me dan su rika bauta wa Allah baki daya waj'alu biyutakum qiblatan sannan ku sanya gidajen ku santo al-qibla ay mustaqbilatan lil-qibla litusallu fiha sirran hikimar haka shine dan ya zamo in sun tattaru za su karfafa juna wajen bautar Allah kuma a cikin gidajen su rika fitar da al-qibla ma'ana su samar da guraben da za su rika fuskanta su fuskantar alqibla a cikin gidajen domin su bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana wannan hikima ce Allah ta'ala ya sa su yi domin su samu yadda za su rika bautawa Allah a koda a cikin gidajen su, tunda Fir'auna ya hana su bautar Allah, ya hana su bautar Allah. Shi yasa aka ce waj'alu buyutakum qiblatan, ma'ana ku sanya gidajen ku su fuskanci alqibla, su fuskanci alqibla. Li Allah yusibakum min al-kuffari ma'arra bi sababi salat, saboda kada in an ga kuna sallah kun tattaru waje daya a ɗakin ibada a farmu ku kafire su farmu. Aka ce kowa ya yi sallah a gidansa, ku taru waje guda, ku samar da gidaje masu fuskantar alqibla, wa aqimu salat, kuma ku tsaye da sallah allati amarakum Allahu bi iqamatiha fi tilkal buyut, wanda Allah yake ku bauta masa da wannan sallah a cikin waɗannan gidaje. Muttajihina ila jihatin wahida, ku juya ku fuskanci alqibla guda daya, ku fuskanci alqibla guda daya. Shine malam yace li anna litihada fil ittijahi yusaidu al ittihad al qulub, domin in kun hadu waje daya yakan zai tattara zuciyar ku ita ma ta hadu waje ne. Shine hikima na yin sallah. Idan ka duba abinda manzo Allah yake gaya mana sallallahu alaihi wasallam ga mu al'ummarsa, cewa mu haɗu mu yi sallah a masallaci sau biyar, sannan wannan sallar mu yi sahu sahu. Kuma manzo Allah yake ba da muhimmanci akan sahun, domin ne ya gaya mana yin sahun nan yana haɗa zukata waje guda, kuma raba sahu yana raba zukata. Kenan matuƙar kuna ƙara kusantar juna, kuna zuciyar kuna ƙara haɗuwa, kuma kuna ƙara ƙarfi, kuna son juna, kuna taimakon juna. Wannan shine hikimar haka. Kaga sai yace istawu, sai yace wala takhtalifu fatakhtalifa, in kun rarraba to zuciyar kuma za ta rarraba, amma in kun haɗu ba zuciyar ku za ta haɗu. Shi yasa ake so ku haɗu in za ku yi sahu. Kuma babu babba babu ƙarami, babu attajiri babu talaka, babu mai mulki babu wanda yake ba mai mulki bane, kowa a haɗu a yi sahu guda ɗaya. In kun yi to shikenan zuciyar ku za ta haɗu waje guda. Kaga wannan haka Allah yake gaya banu Isra'ila su ma su haɗu waje guda domin bautarsa, domin wannan zai sa zuciyarsu ta ƙara haɗuwa kuma su ƙara yin ƙarfi. Amma rarraba shi ke ƙara mai raba, wato sanya al'umma ta yi rauni. Dama kuma Allah ya ce wala takhtalifu, ko abin nan dangane da al'umma cewa kada su rarraba, mai Allah ya ce a cikin Al-Qur'ani da yake wa atasu bi hablillahi, sai ya ce mai wala tafarraqu, kar ku rarraba, domin rarraba tana mai tana sanya rauni. Haɗuwa waje guda tana ƙara mai ƙarfi, tana ƙara ƙarfi. To saboda haka Allah yake gaya banu Isra'ila su haɗu su maida gidajen su alqibla, su haɗu waje guda. An tabawwa li qaumikum bi misra buyutan, ku tattara mutanenku a ƙasar Misra a waje ɗaya, ya zamo gidajen su yana waje ɗaya, kuma su rika fuskantar alqibla a cikin gidajen, ma'ana su yi gidajen a gina suna fuskantar alqibla. Dan me dan su tsaye da sallah. Sannan yace wa bashirul mu'minin, ayi bishara ga mutanen da suka yi imani cewa Allah zai tsamar da su daga halin da suke ciki na kunci da kuma azabar da Fir'auna yake nuna musu. Wato bishara Allah yake musu cewa zai ba su nasara, yanzu suna cikin kunci da wahala, amma wal aqibatu lil muttaqin. Allah ya ce wa qala Musa rabbana,
wa qala Musa rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا نؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
النبي موسى عليه السلام ديك إرن هالن دي فرعون yayi na tawaye ga ayoyin Allah. Allah yayi ta bashi ayoyi kuma yana nuna wa Fir'auna cewa shi fa manzo ne daga Allah. Allah ya bamu labarin irin ayoyin da aka dinga nuna wa Fir'auna domin yayi imani da Allah amma yayi tawaye. Saboda haka annabi Musa ya ɗebe kauna daga cewa wannan azzalimin ba zai yi imani da Allah ba domin abin da ya fuskanta shine duk abin da aka zo masa da shi na mu'jiza aya da za ta nuna masa gaskiya cewa daga Allah ne wannan sakon ya ture ya shure ya ki imani saboda haka annabi Musa alaihi salam sai yayi addu'a akan Fir'auna cewa Allah ya halakar da shi kamar yadda annabi Nuh alaihi salam bayan yayi wa'azi ga mutanansa tsawon lokaci ya fahimci ba za su imani ba shi ma yayi addu'a akan su kamar yadda Allah ya ba mu labari to shi ma annabi Musa alaihi salam yayi addu'a akan mutanansa cewa abin nan akan Fir'auna wanda Allah ya koshe zuwa gare shi cewa Allah ya halakar da shi Allah ya halakar da shi shine fadin Allah ta'ala wa qala Musa ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا انا موسى ce ya Allah ta'ala innaka ataita fir'auna lalle ya Allah ka ba wa fir'auna wa mala'ahu da mutanansa mana ka ba su zinatan kayan ado da kawa na duniya mana ka ba su mulki ka ba su dukiya wa amwalan ka ba su dukiya ka ba su kasa mai ni'ima mana suna sharafa suna mulki na isa fil hayatid dunya a rayuwar duniya mana Allah ya ba wa fir'auna duk abin da mutum yake so na daukaka da kuma da mulki da isa duk Allah ya ba su duk Allah ya ba su abinda za a yi ado na nuna isa da kecere ne wa ana cewa a zamanin rayuwar fir'auna a wannan lokacin babu wata daula ta kai tashi daukaka a dukkanin duniya yadda yake da wannan wato isa da mulki da kuma dukiya da Allah ya ba su yace ka ba su wannan ne liyudhillu an sabilik asali an ba su dan su yi godiya ba dan su tabe ga barin hanyar Allah ba ai li takuna akibatu zalika izlal ibadik dan ya zamo karfi da mulkin da suke da shi za su samu dama na badda bayin Allah asali an ba ana ba wa mutum ne ni'ima dan ya gode wa Allah shine asalin ni'ima da Allah yake ba wa wai dan su yi godiya amma kuma sai su juyar da ni'imar su mai da ita a madadin su yi godiya sai su yi amfani da ita wajen saba wa Allah kaman kaga fir'auna a madadin wannan ni'imar da Allah ya bashi ga Allah ya kuma samu zuwa imani a'a sai ya amfani da wannan damar dan ya batar da bayin Allah mana yana da karfi yana da sojoji yana da mulki yana da dukiya sai ya ce duk wanda bai bi shi ba zai halakar da shi duk wanda bai bi shi ba zai mata kaza ina barazana kaga yace li yudhillu an sabilika ay li yudhillu ghayrahum dan su tabar da wannan su gabarin hanyar Allah sahana bayin Allah bin Allah sun samu karfi saboda haka suna amfani da wannan karfi dan su hana mutane biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga kenan ba sai amfani da abin da Allah ya ba su na ni'ima ba a wajen godiya ga Allah a'a sun yi amfani da shi ne wajen saba wa Allah kuma dabi'a dama ta dan adam haka take duk yayin da yaji yana da karfi to kuma sai ya amfani da wannan karfin wajen zalunci wajen saba wa Allah innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna haka dabi'ar dan adam take shi yasa za ku ga kasashe da suke da karfi suna amfani da karfin su wajen tilasta wa mutane abin da suke so na barna ga misali nan babba a kasar China kamar yadda muke ba ku labari akwai kabila wanda asalin kasar ba a cikin daular China take ba a'a China ta mamaye ta ne daga baya kun san kasar China ta yi amfani da karfinta bayan wannan juyin juya hali da aka yi na wannan shugaban nasu Mao ya dinga mamaya irin kamar yadda Rasha ma ta yi mamaya duk kasashen da ke kusa da shi kanana sai imama ya imai da shi karkashin haka su ma suka yi China to akwai yanki na musulmi wanda shi ma aka kwace aka sa shi karkashin yankin kasar China to yanki ne na musulmi kuma sun jade da musulunci amma da China ta kwace wannan yanki sai take so ta tilasta musu yin ridda me yasa za su yi ridda saboda ai suna da addini suna da al'adu wanda ya saba wa na asalin mutanen China kabilar asalin China su kuma suna so ya zamo dukkan wanda yake karkashin daular su yana bin irin tsarin su ne ba su yadda China kana karkashin mulkin su ka zo da wani tunani wanda ba nasu ba irin yadda dai Rasha ita ma ta yi to saboda haka su kuma waɗannan suna da addini suna da al'adu suna da abubuwan da ya sha bamban da waɗancan to ana so su zama irin mutanen China ma'ana su daina bautar Allah zamo suna bautar gumaka ko kuma su bar addini baki ɗaya tunda dama China addinin bautar gunki ake ko kuma yan marxist ne ko abin nan socialist ba ta yin addini da to in baka bauta gunki baka bar tunda bauta gunki baya hana yin abin da suke so to ko kuma ka zama baka da addini su addinin su bautar duniya ne mutunce ne su kuma wayannan suna da musulunci kuma musulunci mun san duk musulmi yana bautar Allah ne kuma yana da abubuwa na tsarin musulunci ba a cin alaji ba a shan giya ba to kuma sai China ba sa son wannan ya zamo ya sha bamban da al'adun mutanen su saboda haka suka tilasta waɗannan mutane kabilar Igor ake cewa da su Igor cewa to in kuna so ku zauna lafiya to ku bar musulunci ku dawo irin tsarin cewa to kuma ba su yarda da haka ba to a yanzu da muke magana a yanzu nan mutanen wannan yanki an hana su azumi shekara da shekaru a wannan zamanin ana azumi ɗan sanda za a turo suna bi a tilasta gidajen abinci ana ganin ka alamar kamar abin nan sai a ce ka sha giya ko ka ci naman alai ko kuma dole ce ka in ba kai ba firzin za a kai ka sun yi manya manyan firzina kam na tara musulmi da kuma tilasta musu barin addini a yanzu da muke magana saboda haka sannan kuma suka dinga yin allurai ga matan wannan kabila ta musulmi cewa ba za su haihu ba kuma suka rika tilastawa mushrikan ce da suna auren ƴaƴan wayannan in ba su yarda ba kawai sai a kai ka wannan camp din wai camp ne na abin nan suna cewa da shi wai waje ne fursuna ce ta canja tunani wai ta canja tunani saboda haka da yara ƙanana matasa da mata da tsofi da maza har tsofi gaba ɗaya an je an tare su a wannan camp a yanzu da muke magana suna nan ana azabtar da su in za a barka sai in ka yarda ka bar musulunci kuma a yanzu da muke magana a wannan yanki na Sinshiyan na China Zinshiyan in an je gidanka aga Qur'ani to za a kai ka fursuna an ga abin sallah irin wannan abin nan darduma a China ake yi amma baka isa ka aje ta a gidanka ba a yanzu to irin wannan Fir'auna yayi mutanen Annabi Musa alaihi salam tunda ai hikimar shine a sa dole tunda suna da karfi su tilasta mutane bin irin hanyar su irin dai abin da aka yi a Rasha a wasu shekaru can baya to irin wannan Fir'auna ya dinga yi ga mutanen Annabi Musa alaihi salam cewa dole su bi irin abin da yake so su bar addinin gaskiya su koma bauta masa shi Fir'auna dan me dan yana da mulki dan yana da karfi shi yasa annabi Musa yake cewa Allah ka ba su wannan dukiya da karfi na mulki la yudhillu an sabilika dan su hana bayinka ma'ana bin tafarkinka saboda haka ya ubangiji rabbana tumis ala amwalihim ka lalata dukiyar ta su ka cire albarka a dukiyar ta su ai imhaq amwalahum ka lalata dukiyar su ya Allah ka lalata gonakin da suke albahari da shi da abubuwan da suke da shi na mulki washi do ta'ala qulubihim sannan ka sanya toshiya akan zukatan su fala yu'minu sai yadda ba za su yi imani ba hatta yarawul azab al alim har sai sun ga azaba a fili azaba mai radadi a fili sannan sai za su yi imani wannan yi musu addu'a cewa Allah ya halakar da su kuma Allah ya sa sai in sun ga azaba karara kafin su ce za su yi imani a lokacin da kuma imani ba zai musu amfani ba wannan addu'ar da nan Musa yake nan ga Fir'auna da mutanansa me yasa yi wannan addu'a saboda hamiyya ce wato damuwa ce ganin cewa dan me za a zo a nuna musu gaskiya da ayoyi da shaida amma su ki imani to ba abin da suka cancanta irin waɗannan face halakarwa face halakarwa annabi su annabi Musa alaihi salam yayi musu addu'a cewa Allah ya halakar da su sannan kada ya ba su damar imani har sai lokacin da za su ga azaba mai radadi a fili yayin da za su yi imani kuma imanin ba zai yi musu amfani ba Allah ya ce kad ujibat da'awatukuma an amsa addu'ar ku ya kai annabi Musa da wanka annabi Harun fastaqima ku ci gaba da tsayawa akan hanyar Allah ai fasbuta ku tabbata alama antuma alaihi min ad-da'wa ku ci gaba da wa'azi sannan ku tsaya da hujja ga waɗannan mutanen ma'ana ku ci gaba da abin da kuke karya kin imanin nasu yasa ku daina wa'azi ku ci gaba da wa'azi fastaqima ma'ana ku tsaya akan tafarki na daidai ku ci gaba da wa'azi kar ku gajiya wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun kuma kada ku bi tafarkin waɗannan mutane wanda suke la ya'lamuna ba su da ilimi ma'ana ba sa gane gaskiya ba sa fahimtar abin da yake shine mai amfani gare su ku tsaya akan hanyar ku ta wa'azi da nuna musu gaskiya kada ku gajiya kuma addu'ar ku dai Allah ya karba har lokacin da Allah zai halakar da Fir'auna da mutanansa a lokaci yayi za mu dakata a nan insha Allah ta'ala gobe sai mu ci gaba da karanta wannan kissa ta Fir'auna da kuma ainihin yadda Allah ya halakar da Fir'auna da mutanansa yayin da suka ki imani da annabin Allah annabi Musa alaihi salam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka karanta daidai ba mu lada baki daya abinda muka yi tabari shi muna roƙon Allah ya mana afwa muna tawassuli muna roƙon Allah a wannan wata mai albarka da sunayensa mafi ya kyau da sunansa madaukaka Allah ta'ala ya karba ayyukan mu Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana dukkan abin da muke tsoro Allah ta'ala ya tsare mu gabarin sa kasar mu da muke cikin hali na kunciya Allah ka yi sanya mana albarka cikin abin da ka ba mu ka yi mana yalwa cikin arzikin mu ya Allah ta'ala ka ba mu damuna mai albarka hali na tsoro da ake ciki Allah ta Allah ka musanya mana da aminci yan uwanmu da suke Gaza ana kashe su har izuwa yanzu da muke magana ya Allah kai musu dauki da agaji ya Allah ka taimake su ya Allah ka taimake su ya Allah ka taimake su azzaliman yahuda ya Allah ka nuna mana karshen su ya Allah ka sauka musu da hukumar da za ta kyale musulmi su zauna lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.